Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elika zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton amincewa da dokar kafa hukumar kula da matuka motoci da babura a jihar Bauchi. A Nijar kuma majalisar dokoki ne ke zama don duba yadda kasafin kuɗin baɗi zai yi tasiri don kara fafa gora ranar tafiya. Magoya bayan babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP sun buƙaci mutunta jigon jam'iyyar Babangida Aliyu. A Borno kuma wata ƙungiya ce ke nuna damuwa kan ci gaba da hare-haren 'yan Boko Haram. Muna da shirin Adina Shan Kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da yardar Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa a Aishatu Sule. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a jiya Lahadi cewa zai buƙaci abokin takararsa na jam'iyyar Democrat a babban zaben 3 ga watan Nuwamba, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, da ya gwajin ƙwayoyi kafin ko kuma bayan muhawara su ta ranar Talata da daddare, saboda yana mai cewa Biden ya kasa taɓuka wani abu a muhawarorin siyasa da suka gabata saboda an bashi wani abu mai bugarwa. Zargin na Trump da ba sabon ba da ya yi a ɗan makonnin nan na zuwa ne da yake ci gaba da bin bayan Biden a zaben jin ra'ayoyin jama'a, wanda ya kasance a haka na tsawon watanni. Trump na fuskantar yiwuwar zama shugaban Amurka na uku a cikin shekaru 40 da zai gaza sake cin zaben wa'adi na biyu na tsawon shekaru 4. Trump mai shekaru 74 na yawan bayyana tababa akan lafiyar kwakwalwar Biden mai shekaru 77. To amma a lokuta da dama Biden yakan yi dariya idan ya ji zargin na Trump. Yana jaddada cewa zai fafata sosai da Trump har ma ya ɗara shi a muhawarar. A wata hira da matar Biden Jill a gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, ta ce a shirye yake. Abin da yake faranta min rai shine sanda Amurkawa za su ga Biden akan mambari, Trump da Biden za su fafata muhawara har sa'o'i 3 a wata mai kamawa, farawa daga ranar Talata na tsawon mintuna 90 da ɗan jarida Chris Wallace na talabijin ɗin Fox News zai jagoranta daga tsakiyar birnin Cleveland na jihar Ohio. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden a jiya Lahadi ya yi kira ga majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican da su dakatar da amincewa da wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa a matsayin shugabar kotun kolin Amurka. Yana cewa masu zaɓe ba za su lamincewa amfani da mukami ba bisa ka'ida ba. Biden ya ce su jinkirta har sai an rantsar da shi ko Trump a watan Janairu akan sabon wa'adin mulki na shekaru 4. Amma Trump ya ce ci gaba da zaɓinsa na mai shari'a Amy Coney Barrett dama ce da tsarin mulki ya bashi, duk da cewa ba a taɓa naɗa shugaban kotun koli kusa da zaɓen shugaban ƙasa ba. Kalaman na Biden na zuwa ne yayin da 'yan Democrats da Republicans suke yunkurin amfani da gurbin da rasuwar Ruth Bader Ginsburg ya samar a kotun koli wajen zaburar da masu kada ƙuri'u a zaben na 3 ga watan Nuwamba. Ya kamata 'yan majalisar dattawa su tsaya sosai akan demokradiyyarmu, in ji Biden a wani takaitaccen jawabi ga manema labarai a jiharsa ta Delaware. Ya ce idan har majalisar ta ci gaba da yunkurin amincewa da naɗin na Barrett, to kuwa mataki ne da zai yi wuyar sauyawa kuma tozartawa ne ga tubali da aka gina Amurka a kansa na jama'a ne ke yanke hukunci. Idan har ya lashe zaɓe, Biden ya ce zai janye zaɓen na Barrett ya yi nashi zaɓen. Gwamnatin Yemen da wakilan Ansarullah Houthi sun amince da sakin fursunoni da waɗanda ake tsare da su sanadiyar tashin hankali har 1,081 ba da ɓata lokaci ba. An cimma yarjejeniyar ne a ƙarƙashin tattaunawa ta tsawon kwanaki 10 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta ƙasar Switzerland. Idan aka aiwatar da wannan yarjejeniya, za ta kasance yarjejeniyar sakin fursunoni mafi yawa tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna a Yemen tun daga lokacin da su rattaba hannu kan yarjejeniyar a shekara ta 2018 a Stockholm na su saki fursunoni da waɗanda ke tsare 2015. Jakada na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen, Martin Griffiths, ya buƙaci ɓangarorin su hanzarta musayan fursunonin kuma kada su ɓata lokaci a halin yanzu domin sakin ƙarin waɗanda ke tsare.
And releasing those detainees will bring immense relief.
Sakin waɗanda ke tsare zai kawo sauyi da jin daɗi ga iyalan fiye da 1,000 waɗanda za su haɗe da danginsu saboda matakanku da shawarwarinku. Haka kuma zai samar da tabbaci da fata ga iyalai da dama da suke zaman jiran a sako musu ƴan uwansu. Kawo yanzu ɓangarorin da ke faɗa da juna sun saki ƴan ɗaruruwan fursunoni. A yarjejeniyar a shekara da ta gabata, ƴan Houthi sun saki fursunoni 290, yayin da Saudi Arabia kuma ta saki 128.
Lauyoyin da ke kare TikTok sun roƙi lauyoyin Amurka da su jinkirta takunkumi da gwamnatin Trump ta kakaba akan saka hotunan bidiyo daga manhajojin yanar gizo da zai fara aiki a daren Lahadi. Suna faɗin cewa matakin zai taka dokar ƴanci ta farko da aka yi wa garan Bawul. Haka kuma zai haifar da mummunan illa ga kamfanin. Shugaba Donald Trump ya ayyana TikTok a matsayin barazana ga tsaron ƙasa, kuma ya buƙaci ko dai su sayar wa kamfanonin Amurka ayyukansu na Amurka ko kuma a haramta manhajar tasu. TikTok, mallakin kamfanin ByteDance na ƙasar China, na ƙoƙarin ƙulla dangantaka ne da kamfanin ƙere-ƙere na Oracle da Walmart. Ana sa ran matakin haramtawar zai fara aiki ne a ranar Lahadi da Maraice.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni da shirye-shirye. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya sanya hannu kan dokar da ta samar da hukumar kula da lamuran sufuri mai taken Barota. Sabuwar hukumar ta Bauchi Road Traffic Agency za ta sama wa kimanin matasa 200 aikin yi na ɗamara. Abdullahi Muhammad na ɗauki da rahoton.
Da yake sanya hannu kan dokar, gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya ce an samar da hukumar ce domin tabbatar da jama'a na bin ƙa'idojin tuki da kuma samar da tsari mai kyau kan lamuran sufuri a faɗin jihar.
Hukuma ne na musamman wanda za ta duba sha'anin hada-hada na sufuri na tafiya da dawowa, yayin da mutane suke mu'amala da tashoshi da suke cikin garin Bauchi da sauran manyan biranen da suke jihar Bauchi. Ce ba a samu kwaramniya ba an yi abubuwa da natsuwa da kuma kawun yanayi kamar yadda yake faruwa a sauran wurare, masu keke napep ko kuma masu acaba suna abin da suka ga dama ba. Ko da yake mun soke acaba, akwai masu mashin a cikin Bauchi wanda za su iya tafiya da mashin ɗinsu ba tare da sun yi goyo ba. Hukuma ita za ta dinga tsawatarwa ne bisa yadda za a kasance ba ko ina ko ya zama tasha mota ko kuma wajen ɗauka ko kuma wajen juya. Insha Allah zai zamanto abu ne na alheri wanda za su dinga karɓan haraji kuma su dinga sa ido kwarai da gaske, wanda za mu ɗauki matasa kimanin 200 daga farko kuma mu samu musu wani kwararren mutum wanda ya aikin ɗan sanda ko soja wanda zai zama shugaban wurin, don abu ne na aikin ƙarfi nuna kwazo. Amma ina tabbatar da al'umman jihar Bauchi ba za a matsa ba ko a tsawwala ba, za a gaya musu ga abin da ake ciki. Al'umman jihar Bauchi ga manufan wannan hukuma da a kafa ta kamar yadda aka kafa a sauran jihohi.
Kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Bauchi, Barista Yakubu Bello Kirbi, ya yi ƙarin bayani dangane da samar da dokar.
Duk irin waɗannan saba ma dokan da ake muke gani a kan hanyoyinmu, bi iznillahi muna kyautar zaton cewa za a tsaye da su. Insha Allahu in hukumar nan ta fara aiki, to kowa duk wani ne da amfani abubuwan hawa a kan hanyoyinmu dole za su fara bin tsari kamar yadda doka ta ce.
Wani mazaunin garin Bauchi wanda ya ji na aikin tukin mota ya ce samar da wannan tsari zai taimaka musamman wajen tafiyar da harkar sufuri.
Sunana Alhaji Dan Gasabe Babangundi, amma an fi sani na da Abilayo. Abin da gwamnatin Bauchi ta yi ina farin ciki da shi da murna. Ta kawo mana ne dan abubuwan da zai gyara halayen mutanenmu masu abin hawa. Saboda mu muna tafiya Lagos, Kano, su Kaduna, muna ganin yadda waɗannan mutane suke. Da ga a nan yanzu a Bauchi sai ka ga mutum har ma ba nasa ba ne, amma zai biyo a Guje biyo mai hannun magadara. Da kuma mutane suna aje motocinsu a kan hanya, wani ana tafiya ma kawai a hanya sai bakin. To wannan abin da muna tafi muna farin ciki da shi.
Abu Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, ‘yan majalisar dokokin kasar sun fara gudanar da taro domin nazarin kasafin kuɗin kasar na baɗi wato shekara ta 2021. Ɗan majalisar dokoki Idrisa Mai Daji ya yi ƙarin bayani.
Inda duk wannan wata ya kama na Satumbra, muna zama na biyu a cikin shekara wanda muka ce ma zama na kasafin kuɗi sosai budgetaire. Shi muka fara shekaran jiya da yarda Allah Ubangiji Sarki, gwamnatin Nijar kamar da ayar doka ta ce ya aiko wannan kasafin kuɗi a majalisa kafin mu bude wannan aikin.
Nawa ne gwamnatin ta ce tana bukata domin ayyukan na shekarar ta baɗi?
Bana abin da sun kai kasafi ₦2,644 na sefa, a bara shine ₦2,442, kenan muna ganin an sami ƙari kusan ₦100,200. To kenan Allah ya sa wannan kasafin kuɗi da an kai a sami a cika su, a sami aimar ƙasa aiki, a taimaki talakawa a bunƙasa arzikin Nijar. Alhaji Muhammadu Isufu ya yi ƙoƙari sosai don da wata iko wannan birshikin Nijar kullum shekara duk ara shike yi. Ana aiki saboda ‘yan ƙasa, saboda ƙasa mu ta ci gaba. Wanda zai gade shi, Allah ya ba shi ƙarfin gwiwa kamar Muhammadu Isufu, wannan birshikin a ƙara shi shekara duk shizan shi na ƙarawa har mu zanka mawa wannan ƙasashe na Afirka.
Honorable Idrisa Mai Daji, ta wace hanya kake ganin gwamnatin za ta iya samo waɗannan kuɗaɗe a bisa la'akari da irin matsaloli da duniya gaba ɗaya wake fuskanta, a misali irin su annobar corona?
A yau Litinin minister na kuɗi zai zuwa na a majalisa ya ba mu bayani ya ne gwamnati za shi wace hanya ce gwamnati za ta yi, wace dubara ce gwamnati ta azo saboda a sami waɗannan kuɗin da sun kai nazari, a sami sun shigo cikin asusu kuma a sami an kashe su ba cikin wata matsala ba. Mun san duniya ta shiga cikin matsala ta kuɗi, amma in Allah ya yarda zai kutamta mana abin da sun kaɗa, matakin da sun ka ɗauka saboda wannan kuɗin a samu an sami su ai ma talaka aiki.
Wannan tabbaci za a iya baiwa talakawa cewar abubuwan da majalisa za ta yi tsaye a kai don ganin cewa duk abubuwan da gwamnatin take bukata za a yi amfani da su domin amfanin talakat.
Wannan kamar abin da mun ka saba ne kullum, in mun ka amince da kasafin kuɗin da gwamnati ya kawo mana, gwamnati kuma ba mu hujjoji ga aikin da za a yi. Mu a majalisa muna bi sau da ƙafa bisa cikin karkara, muna diba mu ga abin da gwamnati ya yi matalakawa. Iska abin da an ka rubuta muna bisa takarda an yi shi bisa matalakawa shi.
Mai kake ganin zai iya zama dalilin da ya sa gwamnati ta ƙara kuɗaɗen da take buƙata a cikin kasafin baɗi?
Mu ganin da muke gwamnati ya nazari ne, ya gani yayi ne ta kamata talakawa rayuwarsu ta ƙara ci gaba. In ba a ƙarin kuɗi ba na birje, ana ganin abun kenan kamar wuri guda na ake kenan ba wani ci gaba.
Dan majalisar dokokin Nijar Idrisa Mai Daji a zantawarsa da Suleiman Mune Barma a Yamai. Muryar Amurka ke sauraro don labaru na gaskiya da ɗumi-ɗuminsu. Ƙungiyoyin magoya bayan jam'iyyar PDP sun nuna damuwa ga wani lamari na rashin jituwa tsakanin sashen jam'iyyar PDP da tsohon gwamnan jihar Neja Mu'azu Babangida Aliyu. A taron da suka gudanar a gidan Legacy da ke Abuja, magoya bayan ƙarƙashin Izeji Chidozie sun ce rashin martaba ginshiƙan jam'iyyar irin su Mu'azu Babangida ka iya kawo jam'iyyar matsala, musamman ma dai a jihar Neja. Rashin jituwar dai a cewar ƙungiyoyin ya taso ne daga sakataren kuɗin jam'iyyar Abdullahi Mai Basira, yadda hakan ya sanya rashin gudanar da babban taron zaɓen jam'iyyar a Neja. Muktar Bashir Balarabe shi ne shugaban PDP One Vote na jihar Kaduna.
Shi abin da shine girmatar da yake so shi ne a yi Congress, a zo a yi Congress na jam'iyya kamar yadda aka yi a sauran jihohi. Abin da suke nufi kawai su ne su ya zama sun kafa mutanensu a cikin jam'iyya domin idan takara ta zo a wannan jihar su kawai su yin da suke so. Su abin da suke so kawai shine suna so shi mai girma Babangida Aliyu ya zama ɗan kallo ya koma gefe. Kuma a matsayinmu na matasa wanda muke kuma ƙungiyoyi wanda muke ƙasar da jihar PDP, an muka je muka sa alheri muka ga nauyin shi, ai mu da mu asaran Babangida Aliyu a jam'iyyar PDP ba ma a nan jama'a ƙasa baki ɗaya, wallahi gun da mu asaran irin su Mai Basira kamar 30. Nauyin ba iri ɗaya ba ne, mutumin nan shi ya gurinin ɗin ka ya ɗago ka ya kai ka inda ka zo yanzu, ba ma a siyasa ba a komi ma. To sai kuma ka ce yau ya kawai gawo shi ne ka zo ka tila. Ai ka ga rashin da'ani yawa, in ma aka ce an bar shi ma ai abin ma da ni ba. Mu kanmu da muke zuwa muna matasa muna bin ba zai ali, ai sai mu ce gobin wani abu ya taso na za su iya kallon mu da muke tare mu rike wani abu gobe. A za su ce matasan ba da'a ba girmamawa.
Muna neman Abdullahi Mai Basira don martani kan sakamakon wannan taron. Wata kungiya mai zaman kanta a masarautar Borno da ake kira Borno Emirate Concerned Citizens Forum ta yi Allah wadai da hare-haren mayakan Boko Haram. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu na dauke da rahoton.
Kungiyar ta ce wannan abin tashin hankali ne kwarai, ganin cewa ana batun an kawo ƙarshen mayakan Boko Haram din, amma sai ana fuskantar wasu sabbin hare-hare musamman na 'yan kwanakin nan. Kungiyar ta ce ya kamata jami'an tsaron ƙasar su sake bullo da wani shiri don magance wannan matsala na hare-haren 'yan Boko Haram din. Alhaji Sanna Hassan Boma dai shine shugaban wannan kungiya.
Kira ga ainihin jami'an tsaro ba wai mun zo ne don mu kushe musu ba, amma muka ce aikin suna son su canza salo kamar yadda ake tsammanin sojojin Najeriya suna da ainihin karfin da za su gama abu a cikin lokaci. Muna kira gare su su gama da wuri don jama'a mu samu su koma, ba noma, ba wani abubuwan harkar rayuwa a wannan yanki na tafkin Chadi, don wannan shi zai haddasa yunwa da kuma cututtuka. Mu muna kira ga ainihin jami'an tsaro da hukumomin da ya kamata, particularly da gwamnatin Najeriya, akan su sake daure dantsan su, su ga ainihin sun hana faruwar irin wannan abubuwa kan hanyoyin mu da ƙauyukan mu.
Da akwai wani batu da kuka tabo a cikin wannan bayani naku cewa kamar wannan rikici ya zama kamar harkan kasuwanci.
Yakin ta'addanci gabaki ɗaya a duniya kasuwanci ne. Kasuwanci ne na ainihin masu sai da makamai, kasuwanci ne na ainihin mutanen da ainihin suke samun abu tattare da abubuwan da ke faruwa a cikin nan. Saboda haka karamin hanyar kasuwanci zan nuna maka lokacin da ainihin kungiyar taimakawa da jama'a na duniya suka fara shigowa garin nan. Lokacin da muke basu ba zuwa ba, amma da muka samu wannan sun fara zuwa, mutum zai ba da gidansa ainihin hayan shekara goma, mutumin nan shi ma ya ɗaya shi wanda ainihin suke jin daɗin abin da ke faruwa.
Barista Zahra Umar Yakubu da ita ce sakataren kungiyar lauyoyi mata na jihar Borno da kuma ta koka game da yadda ake amfani da ƙananan yara da mata wajen gudanar da aikin ta'addanci.
Yawanci mata da yara su ne ake ɗaukawa su Boko Haram ɗin, mode of operation ɗin su ma yana ɗaukar adoptive mata da yara yana cikin ta.
A bisa bincike da kuke gudanarwa, menene kuke ganin dalilin da yasa suke ɗauke mata da yara?
Suna using mata da yara ɗin as part of their strategy. Strategy su ne shine they use women, suna amfani da mata as sex slaves, suna using su kamar domestic workers, kuma za su yi forcefully za su kan aura matan, then kuma as suicide bombers.
Wato ɗaura musu bombai kenan.
Bombai, yes, suna amfani da mata ne wajen ɗaura bombai.
Matsala na hare-hare dai a iya cewa ta koma ɗanya ganin yadda ake ci gaba da samun hare-hare a manyan hanyoyi da ma garkuwa da mutane. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kara shafa muryar Amurka ke sauraro ga Binta Esero da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esero, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako da har yanzu muke tare da wakiliyar muryar Amurka Medina Dauda dake Abuja a Najeriya. Za mu ci gaba ne da jin matakan da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative ke ɗauka wayar da kan mata da matasa don kubutar da su daga mummunar ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Masu sauraro, yanzu zan sake mika ku ga Madina a Abuja.
Mu dai mukan fadakar da su ga abin da ya kamata, abin da zamu iya mu taimaka wa rayuwansu, sai mu taimaka musu. Ko da mijinki ya mutu, wannan halin da kika shiga ba shine zai taimaka wa rayuwanki ba. Ko kuma in ma mijinki baya biya miki bukata, ko ya gudu ko ma kishiyoyi kuna da yawa ba za ku iya kula da kanku ba, wannan halayen da duk basu ba shi bane zai taimaki rayuwanku.
Ta yaya kuke sa ido akan waɗannan mata da kuke kokarin koya ma sana'o'i?
Muna da abin nan kamar ta Abauchi, muna nan office mu yana Tambari Estate. So muna da members da akan je a duba, yawanci akan duba mu gani suna yin aikin ne, don wasun su gaskiya sukan gudu. Koya kika akwai
masu kokarin da kuke musu
da muke yi, gaskiya sukan gudu wasun. Kin ma nuna sa musu hanya mai kyau da su da Allah wannan. So dan haka wanda muka iya mu tara, mukan tara su, mukan duba, muna duba mu ga lalle ana koya musu wa'annan aikace-aikacen wanda muka ga dai sun dauki sun sa niyya suna so su koya, in suka sa niyya muna taimaka musu.
To bari in dawo gare ki Zainab. Dazu mun tsaya akan gidan drama. Shi wannan bincike da kuka yi har kuka gano gidan drama din, kun yi binciken nan tare da haɗin gwiwa da hukumomi ne na tsaro ko a'a daga hirarraki da kuke da waɗannan yaran ne?
Eh, to ba za mu ce hukumomin tsaro su suka taimaka mana ba, saboda a gaskiya daga mu ma namu binciken muka binciko da cewa akwai wurare kamar haka, kamar wuraren da nake gaya miki yanzu banda gidan drama da nake gaya miki, akwai inda zaki je a yanzu daga karfe 4 har zuwa dare zaki gansu. To daga binciken mu ne ai sai ka san matsala, sannan ka san inda zaka
magance
shi. So daga namu binciken da kuma taimakon wasu daga cikin su, ki san idan kina son kai hurda da su sai ka zo nasu level din,
kai saukar da kanka daidai matsayin su.
Yawwa, zaki ga idan kin zauna da su suna hira da ke zaki doka maganan da suke, dan za su doko miki wannan labari su doko miki wancan labari har da dai na shirme. To amma a cikin shirmen ma zaki binciko doko wani abu daga cikin shirmen nasu.
To kuda zuwa musu a matsayin abokanai ko kuma ƴan uwa masu neman kawo musu taimako?
Yawwa, me yiwa sun zo abin sai ki siyo ko nama haka nan ku zauna tare ko drink, dan za su tambaya akan me zan baki labari, ina ruwanki da ni. To dole sai a yi hakuri. Abinda muke yawan yi, muna mu'amala da yara matasa, mukan sa su maimakon a ce yaro ya dawo daga makaranta bai da abin yi, kin ga sports yana
wasannin motsa jiki,
wasannin motsa jiki. So yawanci zaki ga shi me wannan zaka ga yakan je ya hadu da yara, ana buga kwallo, ana tennis. To mafi yawa daga nan ma har muna samun wasu yara da wani kungiya da muke aiki da, ana ce mishi Unique Stars Foundation, shi kuma wannan kungiya yana in partnership da American haɗin gwiwa da ofishin jakadancin America. To mukan yi exchange program inda yara za su samu su je makaranta a ƙasan waje, duk dai daga cikin bincikenmu da kuma wasannin ayyukan da muke da wasan motsa jiki da ake faɗi. Daga nan sai ka ga okay, ka samu talent, yaro ya iya buga kwallo, yaro ya iya tennis, sannan an taimaka musu. Sai mu nuna musu da cewa idan kai kana shan kwaya ko kai shekara 20 ka je kana buga kwallo, idan aka binciko kana shan kwaya, kaga wannan kariya din kai ka fito daga inda babu, an samu an taimake ka, an kai ka kasar waje, ka yi makaranta, ka zama footballer. In ka bata wannan rayuwar saboda akwai bincike da cewa ka taba sha, zai zama maka matsala. To a jiyan nan muna tare da irin waɗannan yaran, kafin su yi kwallo zamu yi hira da su, in suka gama kwallo zamu yi hira da su. Sai wani kawai sai zo ya samu wannan da nake ce muna mu'amala da shi, sai zo ya yi mishi magana cewa da Allah wallahi yanda yake kai yana neman kamar naira 100 ne, ya fara jin wani iri ne kawai a jikin shi.
Sai ya sha,
sai ya ce mishi a amma ka sani fa gaskiya bana bada irin kuɗi ma wannan abun. Sai ya ce a muna ƴan unguwa, muna nan tare, kai ma ka san mu ma zaka nemi taimako a wurin mu. To kin ga kuma illan irin yaran nan, wani lokaci idan baka bada ba da su za a hada baki a zai maka illa. So dole ne ga mishi naira 100. Sai ya ce mishi amma ka san ni bana so. Sai ya ce naji ni ma ai ina kokarin in daina ne. Zai daina ba kai dai naka dai ka taimaka musu, zaka dinga jawo su ne. To mu kin ga mafi yawa abinda muke yi kenan, to si yanda dai zamu jawo hankalin su. In ka jawo hankalin su ka tallafa musu, yara dole su je makaranta, yara dole in ba ma makaranta kade ba, idan yaro ya je makaranta, idan ya gama makaranta ya zama da cewa an koya mishi sana'a a cikin makaranta. So by the time yaro yana fitowa yana da wani abin da zai yi. Amma yara ba ma makaranta, iyaye ba su da kuɗi. Ya kamata a ce a Nigeria makaranta daga primary zuwa secondary bai kamata a ce mata iyaye sun biya ba ko naira daya. Amma wani lokaci sai ki ga
kamata ya zama kyauta
free of charge, ya kamata kowane yaro ya je makaranta.
To jama'a, anan za mu sake da sa'aya a madadin wakiliyar muryar Amurka a Madina Dauda, ni Binta Essero da na hada shirin, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya.
Babangida Jibrin, shigo da sharhin jaridun Najeriya.
Jirgin jaridar ne da jaridar Daily Post. Jaridar na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi Allah wadarai da harin da aka kaiwa tawagar gwamnan jihar Borno Farfesa Umar Babagana Zulo, wanda ake zargin yan kungiyar Boko Haram suka kaiwa tawagar tasa a lokacin da yake kan hanyar zuwa garin Baga, lamarin da kuma iya sanadiyar mutuwar sojoji yan sanda da kuma yan kungiyar civilian JTF. Sanarwar da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar a Abuja na cewa gwamnati ba za ta ci gaba da lamunta irin waɗannan harare. Laraba tare kuma da yabawa da jajircewar gwamna Zulum a kokarinsa na kawo karshen hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram. Sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa kungiyar kwarguwa tarayyar Najeriya ta sha alwashin ci gaba da yajin aikin da ta kudure aniyar farawa yau Litinin duk da umarnin da wata kotu ta bayar naucin gadi dake umartar kungiyar kwarugo da kuma sauran kungiyoyi da su dakatar da shirinsu na shiga yajin aiki. Kungiyar kwarugo dai yanzu jaridar da banga za ta shiga yajin aikin ne domin nuna fushinta game da karin farashin albarkatun man fetur da kuma na wutar lantarki da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi a kwanakin baya. To sai da kuma inda kungiyar kwarugo ke shan alwashin ci gaba da wannan yajin aiki a waje daya rundunar ƴan sandan Najeriya inji jaridar The Punch ta sha alwashin tabbatar da doka da oda tare kuma da ganin cewa wannan yajin aiki bai samu nasara ba. Jaridar The Punch ta ruwaito kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya Frank Uba na cewa ya kamata kungiyar kwadugo ta bi umarnin kotu wanda shine doka, don haka rundunar ƴan sandan Najeriya za ta iya iyawanta da ganin cewa ba karya wannan umarni da wani alƙalin kotu a birnin Abuja Justice Ibrahim Galadima ya ba da umarni ba. Yanzu haka dai yayin da ake ci gaba da kace na ce jaridar The Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara samo wani umarnin kotu karo na biyu da ke hana kungiyar kwadugo a Najeriya shiga wani yajin aiki. Tuni dai wani taro da aka shirya tsakanin gwamnati da kuma kungiyoyin kwadugo a Najeriya aka tashi baram-baram ba tare da cimma manufa ba. Sai kuma jihar Kaduna inda jaridar The Sun ta ce yanzu haka ana ci gaba da zaman jiran sunan sabon sarkin da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i zai bayyana bayan da masu zaben sarki a masarautar Zanzo aka bayyana cewa sun zabi sunayen mutane uku domin ya zabi daya daga cikin su. Tuni dai gwamnati Nasiru El-Rufa'i ya bayyana cewa yana nazari akan wasu littattafai da wani video ya rubuta akan zaben sarkin na Zazzau. Yanzu dai mako fiye da guda kenan da rasuwar mai mataba sarkin Zazzau Dr. Shehu Idris. Sai kuma jaridar Leader Shehu daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike da ta'aziyarsa bisa rasuwar wasu mutane 23 da haɗar mota tankin mai ya rutsa da su a garin Lokoja. Baban ya ji firin murya Amurka daga Najeriya.
Yanzu mun zo shirinmu na ƙarshe, shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Inganta ci gaban tattalin arziki a yankin Latin Amurka yana da muhimmanci musamman ma a wannan lokaci yayin da yankin ke ci gaba da yaƙi da annobar coronavirus tare da neman hanyar farfaɗowa, a cewar muƙaddashin shugaban da ke kula da harkokin ƙasashen yammaci Jakada Michael Kozak. Amurka ita ce kawace na kariya kashi 2/3 na ƙasashen yammacin duniya. Yayin da yankin ya fara buɗe harkokin tattalin arziki, Amurka na yin abin da ya dace don ƙarfafa ci gaban tattalin arziki bayan annobar COVID-19 ta hanyar bunƙasa yankin Amurka ko kuma shirinta na CRIS. Ƙasashen da ke yankin sun fuskanci giɓi mai matuƙar muhimmanci ta hanyar ci gaba wanda ya taƙaita ci gaban tattalin arziki. Hanyoyin albarkatu na CRIS da ƙwarewar Amurka wajen jawo hankalin masu masana'antu masu zaman kansu su saka jari a harkar makamashi da harkokin sufuri da kuma kayayyakin hanyoyin sadarwa a faɗin yankin. Ya zuwa yau, Amurka ta saka hannu kan yarjejeniyar CRIS da ƙawayenta ƙasashe 10 da suka haɗa da Panama da Chile da Jamaica da Argentina da Colombia, sai kuma ƙarin na ƙasashe na baya-bayan nan irin su El Salvador da Ecuador da Brazil da Honduras da kuma Bolivia. Wannan yarjejeniya ta haɗa da alƙawarin da ƙasashen suka ɗauka na ƙarfafa gasa da nuna gaskiya daidai da kyawawan halaye na ƙasa da ƙasa. Hukumar Amurka ta bayar da tallafin kuɗi a ƙasashe masu tasowa ko DFC a taƙaice. Shi ne bankin ci gaba kuma babban muhimmin kayan aiki wajen samar da saka hannu tare da goyon bayan shirin CRIS. Amurka na sa ran DFC zai samar da hannun jari na aƙalla dala biliyan 12 a yankin cikin shekaru 5 masu zuwa. Wani muhimmi wajen sake farfaɗowa tattalin arzikin ƙasashen yammaci su ne cibiyoyin tallafin kuɗi na duniya ciki har da bankin ci gaban ƙasashen yankin Amurka. Demokaraɗiyya na da muhimmanci don gina ingantattun kayan more rayuwa da makomar ci gaban tattalin arziki a yankin Amurka. Annobar coronavirus ta jaddada muhimmancin samun amintacciyar hanyar samun ababen buƙatu na yau da kullum. Ƙasashen sun haɗa da Amurka a cewar Jakada Kozak, ya kuma ƙara da cewa dole mu rage dogaro da kayayyakin ƙasar China. Dalilin kenan da yasa Amurka ke ƙara himma da ƙarfafawa da faɗaɗa kayayyakinta domin sake gina ƙasashen yankin. Manufar ita ce
dawo da baki daya da kayayyaki da masana'antu kusa da gida. Amurka za ta ci gaba da kasancewa kawa wajen taimakawa kasashen yammaci kan kalubalen da aka fuskanta na annobar coronavirus. A halin yanzu, ci gaba a cewar jakada Kozak shine ya zama tomar muhimmanci don tabbatar da tafarkin demokaradiyya tare da yanci a duniya. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na jagoranci shirin, ke fatan mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.